الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد منا قال جدد قديا الله سبحانه وتعالى وإن تكن هيك من سا دا قدر ونسا مكواي غري ونسا فيها تأصبر يومنا قوم شاترا قوتا المحرم hijirana da shekara 1443 a gidan miladiya yau muna 28 ga watan 8 shekara ta 2021 mun da wannan majalisi da muke karanta kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na babban malami al-imam al-jalil muhammad bin abdul wahhab muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama za a yi hakuri maimakon karatu na littafin kitabu tauhid mu dan tunatar da kawunan mu wani hadisi guda daya saboda muhimmancin sa da kuma irin sakonnin da ke cikin wannan hadisi hadisi ne wanda al-imam al-bazzar da wani daga cikin malamai suka ruwaito daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullah ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada ma mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala an as-sahaba yake ce mu'adh ya mu'adh inni uhibbuka fillah ya kai mu'azu ina kaunanka ina son ka saboda Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa mu'az cewa yana kaunansa yana son shi saboda Allah kuma ba so dai ya gaya masa wannan kalman ba annabi ya gaya mu'az radiyallahu ta'ala anhu wannan kalman a lokuta mabambanta wanda ke nuna maka irin gatan da Mu'adh yake da shi a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama har wani lokaci ma saboda irin kaunin da yake masa idan zai tafi wani anguwa yakan goye Mu'adh su tafi tare ka ko ka ga babba ya nemi wani yaro ya raka shi anguwa to alama ce da ke nuni akan cewa ya gamsu da hankalin wannan yaro ya kuma nutsa da shi ya nutsa cewa wannan yaro yaron kirki ne to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ga Mu'adh lokaci bayan lokaci cewa inni uhibbuka fillah lalle ina kaunanka saboda Allah dama kuma mun san babin kauna saboda Allah babi ne mai daraja kwarai da gaske a cikin addinin musulunci bawa ya zama yana kaunan bawa dan uwansa saboda Allah ba saboda wani roman duniya ba ba saboda wani matsayi ba ba saboda kwadayin wani abu ba saboda sun hada ta farkin Allah wannan ya sanya ya kaunaci wani mutum saboda Allah wannan yakan shigar da bayi cikin inuwar Allah a ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta Allah subhanahu wataala to kasancewar Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunansa sai kasance mishi wata kyauta ta musamman ka san ita kyauta ta masoya ba ga magarin kyauta bace kyauta tsakankanin ma'abota soyayya wanda soyayyan ta su kuma saboda Allah to ba ta daidai da sauran ga magarin kyauta ba ko a rayuwar yau idan kana da wanda kake kauna kauna daga zuci zaka ga yanda kake bashi kula yadda kake iya salwantar da dukiya kai masa kyauta ba tare da ka damu ba zaka ga bai daidai da yadda kake kyauta ga sauran ɗaiɗaikun jama'a ba. Wannan ko a cikin mu'amalar maza da mata ne, ko a cikin mu'amalar maza da maza ne, ko a cikin mu'amalar mata da mata ne. Shi masoyi dai yana da wata gata, yana da wani irin matsayi a cikin zuciyar masoyinsa. Sanannen abu ne wannan. Za ka ga idan tsakankanin namiji ne da mace yana son ta, sai ka ga yana iya ɗauko albashin shi ya ƙi ba mahaifiyar shi ma sai ya je ba masoyiya. Duk da yake dai wannan abin tarni, amma dai yana nuna inda masoya ke iya salwantar da dukiyarsu ne ko wani abu mai tsada nasu su riƙa yin kyauta ga masoyansu. To me kake tsammani kuma idan soyayya ta zama don Allah? Soyayya ta zama don Allah da yake kana sane da cewa duk abin da kai a ƙarƙashin wannan soyayyan, to akwai lada da daraja a ciki. Duk abin da kai a ƙarƙashin wannan soyayyar, akwai soyayyan Allah a ciki. Duk abin da kai a ƙarƙashin wannan soyayyan, Allah subhanahu wata'ala zai mayar maka da abin da yafi alkhairi. To kaga babu mamaki a samu kyakkyawar gwaba, kyauta mai ƙima mai daraja tsakankanin waɗanda suka yi soyayya saboda Allah. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shaida mu Mu'ad, cewa ya Mu'ad inni uhibbuka fillah, lallai ni ina ƙaunanka ina son ka saboda Allah. La tada'anna dubura kulla salatin an taqula Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Kaji kyautan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ma wannan masoyi nasa Mu'ad bin Jabal. Yace tunda ina son ka saboda Allah, to zan baka wannan fa'ida cewa a ƙarshen kowace sallah, to kada ka rafkana, kada ka manta, kada ka sha'afa, ka riƙa faɗin wannan addu'a: Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Kaji kalmomin taƙaitattun kalmomi, amma masu cike da alkhairi, masu cike da albarka, masu cike da gayyato daidaiton duniya da cin nasarar lahira. Waɗannan kalmomi farko sai annabi ya gaya masa Allahumma a'inni, ma'anan a'inni daga al-isti'ana ne. Al-isti'ana ita ce neman taimako. Mun yi wannan babin a cikin kitabun tauhid. Bawa yake roƙon Allah subhanahu wata'ala Allahumma a'inni, ya Allah ka taimake ni, wato kana isti'ana da Allah subhanahu wata'ala. Ya Allah ka taimake ni ala zikirika, akan ambatanka. Wato tun anan sai ka gane kenan cewa al'amarin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala rabo ne, dace ne, gamdakatar ne. Wayan mutum da dabaransa ba ta ɗora shi akan daidai. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, duk wanda ka ganshi akan daidai Allah ne ya ɗora shi akan haka. Duk wanda ka ganshi ya dace Allah subhanahu wata'ala ne ya datar da shi. Duk wanda ya ci nasara Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ciyar da shi wannan nasara. Da haka wayan mutum ko dabaransa ko ƙarfinsa ko dukiyansa baya gadar mishi da cin nasarar duniya ballanta na cin nasarar lahira. To tunda ko haka ne, yana da buƙatuwan bawa ya nemi taimakon mahaliccinsa Allah subhanahu wata'ala domin ya samu cin nasara a duniya, ya samu cin nasara a lahira. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, kace Allahumma inni, ya Allah ka taimake ni ala dhikrika, akan ambatanka. Ambatan Allah shine kololuwan darajan bawa. Babu wani abin da bawa zai samu na alkhairi sama da abin da zai samu ta ƙarƙashin ambatan Allah subhanahu wata'ala. Kaga shiga musulunci da ambatan Allah ake yin sa. Yayin da bawa zai furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan shine kalma mafi girma wurin Allah subhanahu wata'ala, la ilaha illallah. Saboda ita ne ma Allah subhanahu wata'ala ya halicci samai da ƙasai. Saboda ita ce Allah ya halicci aljanna da wuta. Da ita ce Allah ya bambanta tsakankanin mutane, wani ya zama mummuni wani ya zama kafiri. Saboda ita ce Allah ya shar'anta jihadi, a je a yi yaƙi, a zubar da jinin mummunai domin su dace da rahmar Allah, a zubar da jinin kafirai domin a dakushe kaifin tafarkin shedan a ban kasa, domin a samu la ilaha illallah ta samu sukuni, ta sami ainihin mabiya, ta samu waɗanda za su tafi a ƙarƙashin ta. Dan haka shiga musuluncin mu da ambaton Allah ake yi. A cikin musulunci an shar'anta sallah, ambaton Allah ce. An shar'anta azumi, ambaton Allah ne. An shar'anta aikin haji saboda ambaton Allah ne. An shar'anta zakka saboda ambaton Allah ne subhanahu wataala. Kai babu dai wani abu a cikin addinin musulunci face an shar'anta shi ne saboda ambaton Allah subhanahu wataala. Al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafinsa Al-Wabilus Sayyib ya kawo irin wato muhimmancin ambaton Allah da fa'idojin da ke cikin sa, sai da ya kawo fa'idoji guda 70 da wani abu na ambaton Allah subhanahu wataala, wanda yake kaga zikirin Allah ko ambaton Allah yana koran shedan, duk wanda ke yawaita ambaton Allah shedan na nisantar sa. To wani alkhairi ne mutum ba zai samu ba idan dai babu shedan kusa da shi? Wani alkhairi ne mutum ba zai samu ba? Dama ai wanda ke hana mu samun alkhairan ribatan shedan ne da rudin sa. To yanzu idan shedan yayi nisa da mutum, kaga zai samu kowane irin alkhairi? Ambaton Allah nan yana ƙarfafa zuciya, kaga zuciyar mutum ya iya dakewa, ya iya tunkara abubuwan da ragwaye rafkaninnu ba sa iya tunkara, shi sai ya tunkare shi. Irin da yadda kaga sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama ambaton Allah ya huda su, ya zama musu jini da tsoka, sai kaga mutum 300 sun fuskanci mutum 1000 za a yi yaki. Mutum 300 nan kuma fa ba dukkan su ne suke da takobi ba, ba dukkan su ne suke da mashi ba, ba dukkan su ne suke kan abin hawa ba, da daman su ma a ƙasa suke, wanda ma suke da abin hawan kila ba su wuce ka kila su daga yatsun hannunka na hagu zuwa na dama ba, da daman su ba su da makami a hannunsu. Amma menene ya ba su ƙarfin gwiwa, ya ba su ƙarfin jiki suka fuskanci mutum 1000 da wani abu a wurin yaki? Ambaton Allah subhanahu wataala. Menene ya baiwa sahabbai mutum 40,000 suka fuskanci kafirai 400,000 babu tsoro ko babu gudu ba ja da baya? Menene ba su wannan ƙarfin? Ambaton Allah subhanahu wataala. Menene ke sanya kaga sahabi ya iya kama aljani, ya kama shi, yanzu na kama ka, kamar yadda ka san dan sanda zai zo ya kama mai laifi, yana jin cewa yanzu na fi ƙarfin ka, haka nan zaka ga sahabi zai iya kama aljani? Mu ko anan sai dai a ce kai gamo da aljani, mutum ya gamo ya burkice ya rude ya rikici, shi ko can sahabi yana iya kama aljani? Kai har ma wani lokaci ka ji manzon Allah yana gaya ma wani daga cikin sahabbai ba ma wai aljani kawai ba, gantalallen aljanin, a'a shedan ma iblis, idan sayyidina Umar ya ce shi ba zai bi hanyar ba sai dai ya canza hanya, me ya haifar da haka? Ambaton Allah subhanahu wataala. Dan haka ya kori shedan daga kusa da kai, sannan kuma ya baka ƙarfin zuciya, ya kuma baka ƙarfin gangan jiki. Har ƙarfin gangan jiki mutum yana samu da ambaton Allah. Kada ku manta a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu bayanin ƙarshen zamani, ya kawo bayanin Masihu Dajjal, lokacin Dajjal. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a samu wani irin mummunan fari, saboda a shekaran farko za a samu ɗan shekaru 3 ne za su bada matsala da izinin Allah. Shekaran farko Allah zai umarci sama cewa ta bada ɗaya bis abin nan, ta bada ta saukar da ruwa. Shekara ta biyu Allah zai umarci sama ta bada abin nan ɗaya bisa abin nan, biyu bisa uku ne na ruwa, biyu bisa uku irin daminan da muka saba gani, damina a ce ta kai daminanta. To a wannan shekaran sai Allah ya umarci sama sai ta bada biyu bisa uku. Shekara ta gaba sai Allah ya umarci sama ta bada ruwanta ɗaya bisa uku. Shekara ta gaba gabaki ɗaya sai Allah ya ki saukar da ruwa daga sama, duniya gabaki ɗaya babu ruwan sama. La ilaha illallah. Za a shiga cikin kunci da matsala da tashin hankali. duk abincin da kake ji mana ci yanzu sakamakon Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa ne. Ya saukar da ruwa sai ayi noman rani, ayi noman damina, sai ayi rizabin din ruwan, a tattara shi, a taskace shi a rafuka da ƙoramu da tekuna, ana ban ruwa a waɗansu wurare. To gabaki ɗaya saman Allah ya hana ta saukar da ruwa, da haka ruwan rijiyoyi fa zai ƙare, ruwan ƙoramu da tekuna zai ja, matsaloli al'umman duniya za ta fada. To a wannan lokaci sai sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, menene abincin mummune a wannan lokaci? Me abincin mummune tunda ba abincin duniya, duniya ta fada cikin kunci da wahala. Sai Annabi ya ce musu abincin mala'iku shine abincinsu, tasbihi da takbiri shine abincin da mummune za su rika ci. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sai tsaya a matsayin kamar yanda ka san ana mutun karo ruwa, to wannan shine karo ruwanka, karin abincinka. Kenan ashe ambatan Allah subhanahu wataala yana karfafa gangan jiki, kamar yadda ka san abinci yana karfafa gangan jiki, kalbal hasale ma yakan karfafa gangan jikin mutun sama da yanda abinci ke karfafan gangan jikin mutun. Duk wannan yana daga cikin irin fa'idojin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin fa'idojin ambatan Allah wanda al-Imam Ibn Qayyim ya kawo su a cikin Al-Wabil Sayyib, cewa yana ba mutum mahaba da kwarjini, ko waɗansu suna neman su kulla maka makirci da sharri, matukar dai ka tsara ambatan Allah irin yanda ya dace akan sunna. Akwai masu ambatan Allah amma akan bid'a, ko kuma abinda kawai su ne suka riya ma kansu, bari mu riƙa yin waɗannan abubuwan a matsayin ambatan Allah. To matukar dai ka rike ambatan Allah a sunnanci, to Allah zai baka kwarjini, sai kaga ai ta nufin a cutar da kai, amma Allah subhanahu wataala sai ya baka kariya, sai ya baka kariya, sai dai ai ta zundanka, ai ta lan yadurrukum illa adhan, ai ta babake ri, ai ta waye, ai ta wane ne haka, ana cika baki da kuri, ana cika baki da kuri, amma ba za ka cutu ba da izinin Allah subhanahu wataala, sai kwarjinin ka ya rika cika zukatansu. An shirya maka makirci amma in ka zo kuma sai kaga sun fadi sun durkusa sun gaishe ka, duk da ko durkusan ma ba daidai bane amma ka cika musu ido. To ambatan Allah ke gadar mutum da irin wannan. Ambatan Allah na gadar maka da soyayya a sama da soyayya a ƙasa, saboda yayin da ka samu soyayya a sama, Allah subhanahu wataala ya kaunace ka, zai shelanta, zai gaya ma mala'iku cewa na kaunaci wani. Daga nan mala'iku za a shelanta musu gabaki ɗaya cewa Allah na kaunan wani, kowa kuma ku kaunace shi. Sai Allah ya gadar da kaunanka a sama, kana nan ƙasa mala'ika Jibril na kaunanka a sama, mala'ika Mika'il, Israfil, Munkar, Nakir da sauran mala'iku wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, duk da yawan nan nasu, sai su kaunace ka. Daga nan sai a jefo soyayyanka a ban ƙasa. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda, waɗanda suka yi imani suka kyautata aiki, Allah zai taimake su, zai gadar musu da wata soyayya. Mutane za su so baya ga soyayyan Allah da na mala'iku a sama. Duk wannan na daga cikin irin tasirin ambatan Allah. To haka nan kuma cikin tasirin ambatan Allah, Allah subhanahu wataala zai kaunace ka, zai kaunace ka. Idan kuma Allah subhanahu wataala ya kaunace ka, kaga Allah ba zai kunyata ka ba, Allah ba zai tozata ka ba, Allah ba zai sallama ka ga makiya ba. Allah subhanahu wataala zai jibinci al'amarinka, zai kula da kai, zai baka kariya daga dukkan fitina da musiba da bala'i na duniya da kuma na gidan lahira. Ambatan Allah yana da fa'idoji da yawa, kamar yadda nace idan aka duba littafin Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib na al-Imam Ibn Qayyim, ya kawo waɗannan fa'idoji kamar guda 70 da wani abu. To duka waɗannan abubuwa da alkhairai da albarkatu, anya mutum zai same su kawai a matsayin shi na shantakake, rago, ba tare da taimako daga Allah subhanahu wataala ba. To shine sai bawa ke roƙon Allah, Allahumma inni ala zikrik, ya Allah ka taimake ni akan ambatanka. Wato ambatan nan zaka ambaci Allah subhanahu wataala wurin ibadu, kamar yadda na kawo waɗannan misalai. Sallah dai mun san gabaki ɗayanta ambatan Allah ne, aikin haji an shar'anta shi domin ambatan Allah ne, azumi an shar'anta shi ne domin zuciya ta koma ga Allah ta ambaci Allah. Hakanan duk wata ibada da ka gani a duniya Allah subhanahu wataala ya shar'anta shi ne domin ya tunatar da kai ambacin Allah. Ga kuma kalmomin da muka sani din nan na ambatan Allah subhanahu wataala. Mafi kololuwa ambatan Allah shine littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Idan Allah bai taimaki mutum ba ya bar shi da wayansa ko dabaran sa, sai kaga mutum karatun Al-Qur'ani ya gagare shi. Karatun Al-Qur'ani ya gagare bawa. Ballanta nayi haddan Al-Qur'ani. Da damun mu nan yanzu idan da a tsaye da mu a tambaye mu kai me ya hana ka kai haddan Al-Qur'ani? Basira ne Allah bai baka ba? Ya tabbatar da Allah ya bashi basira. Lokaci ne Allah bai baka ba? Ya tabbatar da yana da lokaci dan har yana ma zaman fira. Yana zaman da kai. Malamai ne ba su a kusa da kai? Ya tabbatar ga malamai nan sai wanda ya zaba. To me ya hana ka je kai haddan Al-Qur'ani? Shi ma bai san amsa ba. Taimako ne daga Allah. Bai nemi taimakon Allah bane sai Allah ya bashi da wayansa. Sai Allah ya bashi da wayansa. Kiri-kiri ga lokaci yana da shi. To amma kuma lokacin ya hadu da raban shi dan. Kiri-kiri sai Al-Qur'ani mai girma da karfin shi. Allah bai taimake shi ba kenan. Rabo ne. Kai ba ma haddin Qur'ani ba, karatun Al-Qur'ani mai girman kawai akwai wanda baya yi. Lokaci ne baka da shi? A akwai lokaci. To me ya faru? Bai gane Allahumma inni ala zikrika bane. Bai nemi taimakon Allah akan ambatan Allah ba. Sai Allah ya bar shi ambatan shedan ya cika zuciyarsa. Ya bar shi da wayansa da dabaransa. Me yake hana ka zuwa makaranta? Shi ma bai sani ba. Ba ka da lokaci ne, akwai lokaci. Ba malaman ne, akwai malaman. Ba makarantun ne, akwai makarantun. Kai da yawa ma sai ka ga irin wannan wayan. Wani yana da complete tafsir. Shekara uku hudu yau bai taba jin ko sura kwara ɗaya ba. Menene ya haifar da haka? Bai sami inni ala zikrika bane. Sai Allah ya bashi da wayansa ko dabaransa. Kaga mutum a wayan shi ya ce maka ina da complete tafsir na malam wani, ina da karatun littafi kaza na malam wani, ina da littafi kaza na malam wani, ina da littafi kaza na malam wani, ina da tilawoyin malamai da limaman Makka, da limaman Madina, da limaman kaza, da limaman kaza, da ƙari makarancin Al-Qur'anin nan kaza, duk yana da su a wayan. Shekara uku hudu biyar bai taba bada minti 30 ya saurari ɗaya daga cikin waɗannan ba. Menene a fahimtar ku ya haifar da wannan matsala? Bai sami Allahumma inni ala zikrika bane. Zai kwanta wani lokaci akan gada ba shi da abin da zai yi. To kaga ai gagaba ta samu da zai saurari tafsiri. Misali yana zaune a ofis ba shi da abin da zai yi. Ai gaba ta samu da zai ji karatun wani littafi. A'a ba zai ji. Zai yi tafiya daga nan zuwa Kaduna, zuwa Kano, yana da awa ɗaya da rabi, awa biyu. Yana da gaban da zai saurari ɗaya daga cikin karatuttuka. Ba zai ji ba, saboda mene bai dace da Allahumma inni ala zikrika ba. Da haka kenan duk ire-iren waɗannan abubuwa kana da buƙatun ka nemi taimakon Allah a kansu. Idan ka nemi taimakon Allah sai Allah ya taimake ka. To in kuma ya taimake ka, to ya fi taimake ka. Domin alkhairan da ke ƙarƙashin wannan za ka samu. Alkhairin da ke ƙarƙashin wannan za ka samu. Cikin manya-manyan alkhairai da Allah subhanahu wataala zai baka idan ya taimake ka akan ambatan Allah, mu gama da wancan, ya baka nutsuwa da kwanciyar hankali. Saboda nassin Qur'ani ya kawo shi ma. Bi zikirillahi tatma'innul qulub. Ga talauci, amma sai Allah ya cire maka raɗaɗin talaucin. Kai baka ma gane kai talaka ba ne. To baka gane wallahi na ka ji raɗaɗin talaucin. Ga yunwa kana ji amma Allah ya cire maka raɗaɗin talauci abin nan yunwa. Har mutane daga nesa sai su rika tausayin ka suna ganin kamar ka faɗa cikin halin yau sai Allah ya tashi ne bacin. Bacin ne mai numfashi. Sai mutane su rika ganin kamar kai abin tausayi ne. Kai ko kana ganin to menene Allah bai mun ba? Sai Allah ya baka nutsuwan zuci, ya baka kwanciyar hankali. Baka da wata damuwa da za ta hana ka bacci, ba kada wata damuwa da za ta kasance sai ka rika shan kwaya. Kun gane abin da nake nufi? Wa'annan galibin waɗanda za gan suna shaye-shaye abin takeici abin haushi, kaga ga matasa muna da su amma mafi yawan su mashayaye, ba za kwalla komai da su ba a duniya. Ga ƴan mata muna da su amma akwai masu shaye-shaye a cikin su. Ga matan aure akwai masu shaye-shaye a cikin su. Ina jin wani bawan Allah yana bayani satin da ya gabata cewa gidan biki aka je sai aka saci waya, sai aka ce to za a yi caji. Abin ban takaicin da aka fara caji jakunkunan mata, kai ba wai ƴan matan amarya har amaryan karan kanta sai da aka samu kayan shaye-shaye a cikin jakanta. Amaryan ita karan kanta ballantana ƙawayenta ya ce wallahi kusan gabaki ɗayansu duk wanda ka bincika jakansa akwai kayan shaye-shaye. Akwai kayan shaye-shaye. Mun yi wani taron bita a Kaduna, wani profesa da ya zo yake fitar da alƙaliman masu shaye-shaye a ɗaya daga cikin jihohinmu a jihar Kano kawai, ya faɗi adadin da yake sama da mutum miliyan uku suna shaye-shaye. Ya faɗi adadin waɗannan magungunan da ake sha ɗin, na zan faɗi sunan shi ba, ballantana wani ya ce ya je kwatanta. Akwai waɗansu magunguna da ake shan su, su ne kayan shaye-shaye na kusa kenan. Ya ce a duk kullum ranar duniya ana shan sama da kwalba miliyan kaza. Waɗin bincike suka yi sosai a kai, bincike suka yi. Ana shan kwalabe na wannan kayan shaye-shayen sama da miliyan kaza a kowane yini. Har da jihohin da suke kawo wannan kayan shaye-shayen, jihohi ne ba na, akwai ɗaya daga cikin jihohin arewaci amma can yankin, ɗaya daga cikin jihohin kuma ko delta ne, da delta da ko benue ne, da ina ne, jihohi uku su ne suka fi intaji, suka fi producing ɗin waɗannan kayan shaye-shaye. Amma in aka kayan shaye-shayen za a turo mana nan ne, za a turo mana arewa ne sosai. Mahalli shaye-shaye na a nan, duk abin da ke haifar da shaye-shayen nan mene ne? Wai suna son su samu natsuwa ne da kwanciyar hankali. To bi zikirillahi tatma'innul qulub, shaye-shayen nan ba zai baka wani kwanciyar hankali da natsuwa ba. Waɗansu talauci na sa su shaye-shaye a gidan aure, talauci ya yi yawa, wani lokaci tsangwama na kishiya ga ‘ya’yan kishiyanta, musamman idan kishiyan ba ta a gidan, ko ta rasu ko sun rabu da mai gidan, kishiya sai ta tsangwami ‘ya’yan gidan, wannan sai jefa su zuwa ga shaye-shaye. Wani lokaci kuma abokai da wane ne ga sunan dalilan shaye-shayen da yawa, to duk da sun gane cewa bi zikirillahi tatma'innul qulub, idan ka rasa ka maida al'amarinka ga Allah, ba akan ka aka fara rashi ba. In baka da lafiya ka maida al'amarinka ga Allah, ba akan ka aka fara rashin lafiya ba. Na sha faɗi anan Annabi Ayyub shekara 18 sai ba shi da lafiya 18, amma shaye-shaye ya rika yi. Rabbi inni lima anzal rabbi anni masani ad-duru anta arhamur rahimin, addan da ya rika yi kenan, ambatan Allah ya koma ma. Anan sai da muka kawo cewa Annabi Musa ya fada cikin damuwa, makiya sun taso shi a gaba, takaitaccen addu'a yayi, amma abubuwa guda hudu Allah ya bashi lokaci. A lokacin nan kaga ya fito da matsalin Fir'auna, Fir'auna ya kore shi zai kashe shi. Da ya zauna a gindin itaciyar addu'a, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, suka ce kafin rana ta fada Allah ya amintar da shi daga tsoronsa, dan ya fita daga garin Fir'auna. Allah ya bashi aikin yi, ya bashi sana'a, dan dama bai da sana'a, amma daga wannan addu'an sai ga sana'a ta samu. Kwangila na shekara 10 akai signing, shi da wancan bawan Allah. Gashi Allah ya bashi aure kafin yi addu'an nan, ko aure bai da shi ba. Sai gashi Allah ya bashi aure. Sai gashi Allah ya bashi gida. Ina mai neman gida? Ina mai neman aure? Ina mai neman aiki? Ina mai neman natsuwa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kaji addu'an da yi takaitacciya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, shikenan. Amma ga darajoji guda hudu Allah ya bashi nan take. Da haka duk wanda ya rike ambaton Allah, sai Allah ya gosar masa da bakin ciki da damuwarsa. Idan mijinki maƙetaci ne, mugu, yana cutar da ki, rike ambaton Allah, sai Allah subhanahu wataala ya kawo miki mafita. To amma dai duka waɗannan abubuwa ba za su samu ba sai Allah ya ce miki ba. Da wayo da dabara ba za ka rasu wannan ba. To shine annabi ya karantar da mu'a kyauta ta soyayya. Allahumma inni ala zikrik. Allah ka taimake ni akan yawan ambatanka. Idan harshenka ya zama danye da ambatan Allah, ka huta daga yawan giba, ka huta daga yawan ta'i, ka huta daga kalmomi da suke fitowa daga bakunan mutane marasa amfani, marasa kan gado. Akwai mutane da suke sarsaruna, mutashaddiquna, ta'i, ta'i, ta'i ba kan gado. In suka zauna ai ta ta'i, abinda za a iya tattauna cikin minti biyar, sai ai awa biyu da rabi ana maganarsa. Jiya mun ji waɗansu ‘yan uwa, mun je wani guri haka, muka ji ‘yar wata matsala ƙarama fa, kawai cikin minti ɗaya biyu an yi bayaninta an gama. Amma ina gaya maka sun yi kusan awa ɗaya da wani abu ta haɗin nan suke yi. Wannan ya ta'aliki a kan wannan, wannan ya ta'aliki, wannan ya ta'aliki, wannan ya ta'aliki. Wanda muke tare shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce sai ta taɗi ba kan gado. Ko ba kan gado? To da wannan taɗe-taɗen banzan da sun ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wallahi da ya fi musu alkhairi, da ya gadar musu da natsuwan zuci, da ya kori shaidan daga gare su, da ya haifar musu da arziki na duniya. Dan ambaton Allah yana ba mutum arziki na duniya. Gashi yanzu mun kawo annabi Musa addu'a karama yayi, takaitacciyar addu'a, amma ga arzikin duniya Allah ya bashi. Kuma bari in gaya muku wani abu, nakan faɗi wannan wani lokaci. Akwai mutane da suke bayin Allah mummunai, sun tasa hanyar Allah a gaba, amma za ga har suna ba da bashi ga ma'aikata gwamnati masu manyan aiki. Menene sirrin? In dai sun tsare ma Allah, sun rike ambaton Allah, to su kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai bar rayuwarsu ta tafi cikin kunci da wahala ba. Da dama waɗansu sirrorinsu kawai shi ne ambaton Allah. Ita ke nan gatan, bai da wani minista, bai da wani gwamna, bai da kowa. Bai taki komai ba a cikin mutanen duniya, amma dai ya taki ambaton Allah. Sai mutane su rin ka gani, su suke cin daɗinsu, su suke cin duniyan nan, su suke cin duniya da tsinke, su ci da tsinke, su ci da cokali. Amma menene sirrin? Ambaton Allah ne, bi zikrillahi tatma'innul qulub. Da haka wanda ya rike ambaton Allah zai samu wannan. To wannan alkhairin ba zai yi wa sai ka nemi taimakon Allah tun daga zuciyanka. Ka nemi Allah ya taimaka maka. Ita ce gaban farko na wannan addu'a. Allahumma inni ala zikrik wa shukrika. Allah ka taimake ni akan godiya. Allah ka taimake ni akan godiya. Godiya ita ce rabin imani. Sauran rabin shine haƙuri. Abubuwa guda biyun nan idan mutum ya same su, to imani ya cika. Da godiya da haƙuri. A gode ma Allah, a gode ma bayin Allah. Anishkurli wali walidayka la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Ka gode mu, ka gode ma iyayenka, ka gode ma duk wani wanda ya sanya ka akan tafarki, ko na addini ko na rayuwa. Duk wanda baya gode ma mutane, Allah ma ba zai gode mishi ba. In ya zama kai baka gode ma mutane, kai kullun abin suka kake gani a cikin mutane, ba wani wanda ya maka bismillah malam abin da zaka gode, to Allah ma ba zai gode maka ba. Kuma ba ma za ka iya gode ma Allah ba kai karan kanka. To sai ka zama cikin masu godiya. Godiyan nan shi ne ɓangare na biyu na imani. To da dama daga cikin mutane, idan jarabawa ta same su, sai su koma zuciyarsu yana jin zafin Allah sai su ga ganin kaman Allah bai kyautata musu ba sai su ga kaman su fa Allah bai musu komai ba to gode mene nikan zo a lokaci ba lokaci nikan ce cikin mu nan waye muke jin ya kowa talauci nikan irin wannan tambayar idan da zaka dauki talakan cikin mu nan ka ce mishi mallam ai fata godiya ga Allah sai sai maka gode mene kuma shi ka bashi mamaki godiya ne kake nufi yayi ka ce mishi irin ni'imomin da Allah ya maka me makon ya kalli janibin ni'imomin sai ya fara maka lissafi wallahi abin da sun ce zan ci bashi kaza ba kaza sai ta maka lissafin babu amma bai kalli janibin ni'iman da Allah subhanahu wataala ya masa ba to wallahi kun ji ne muku wannan rantso duk iya matsalin da kake jin kana ciki idan ka auna ta da ni'imomin da Allah ya maka zaka ga wannan matsalin ta nutse a tekun ni'imomin da Allah ya maka bari mu dauki misali akwai daga cikin magabata ina tsammanin ko Qatada bin Da'ama ko Amash Suleiman bin Mihran ko wanda daga cikin magabata ko Abdullah bin Mubarak ina ke tsammanin ma Abdullah bin Mubarak ne wani ya zo gurin sa yace Allah gafarta malam a ce an da addu'a ne wannan kuncin rayuwa ya ishe ni kamar dai irin kalmomin da muke fadi a yau na zargin Allah da tuhuman Allah da nuni akan cewa kai Allah bai maka adalci ba ko baka fadi a haka man ba ai kalmomin ka na nuna haka yazo gurin wannan babban malami sai malamin ya ce mishi bawan Allah ka ji tsoron Allah Allah ya maka nuni ya ce shi fa to mene ga kuncin rayuwa ga kaza ya kuma shi laifi sai ya ce to zan maka addu'a Allah ya baka duniyar nan ya baka ita haja amma Allah ya kwace ganinka yace a kan me haka da kai malam gani kuma a kwace gani kuma ai matsala ta faru yace to zan yi addu'a Allah ya baka duniya amma ya kwace kafafunka yace a zan maka addu'a ka samu miliyoyin amma a kwace hannayenka yace a sai yace bawan Allah ka ji tsoron Allah akan miliyoyi kake tafiya kai baka gane ba wallahi akwai mutumin da yake yanzu bai da ido makaho ne in yasan in ya bada naira miliyan 500 za a bashi ido zai bayar ko ba zai bayar ba miliyan 500 ashe kai miliyan 500 ne nan kake ganin ta akalla kana rena ta kai ba ma ka kida wannan a matsayin ni'imomin da Allah ya maka kai kana ganin kan ai dole ne a baka ido ai dole ne amma baba ne ba ai za a ga abin da zai faru haka kake fahimta ga hannayenka ka miƙa ka taɓa abin da ka ga dama baka kida cikin ni'imomi amma yanzu idan da a sara hannayen naka guda biyu ka koma haka baka da hannu yaya kake ji ashe miliyoyi ne Allah ya aje maka ga kafafu ga numfashi da Allah ya ba kana shaka ba sai an sa maka oxygen ba kake ganin kaman numfashin nan to amma za a ce mutum ba zai iya shakan numfashi ba kai yanzu a tunanin ka kake ya za a yi meye zai faru a ce mutum ba zai iya shakan numfashi ba kawai ba zai numfashi kenan ba to meye wahalar shi ka je ABU zaka gane wahalar sa sai an samu oxygen kullun ranar duniya 2000 ko 3000 ake biya a samu mutum oxygen a matsayin asibitin gwamnati ne an taimake shi ba fa su suka bada numfashin ba kawai wani sinadari ne da zai kara maka abin nan na numfashin amma kai kana nan kana ganin duk baka gane wadannan a matsayin ni'imomi ka je za ka yi fitsari kawai Allah ya baka iko fitsarin ya fito la ilaha illallah fa ni'ima ta kai amma kai baka taba kida wannan a matsayin ni'imomi ba kawai ka je za ka yi fitsarin ya fito lafiya ba tare da mushakaki ba idan ka samu masu irin wannan matsala fitsari zai je bayi haka za ka rika jin yana yanka ihu yake yi fitsari ya ke fita ƙarshe sai dai aka yi shi ABU ko aka yi shi asibiti a sa mishi irin wannan kwaroro din ya fito ashe miliyoyi Allah ya baka akwai wani dan fim cikin mutanen America dan fim ne aka ce yayi rashin lafiya aka kai shi asibiti yace aka matsalar shi ina jin nafitsarin ne ko wani abu mai kama da haka aka kai shi asibiti aka sanya mishi wannan abin daloli masu dimbin yawa ya kashi dubban daloli to shine aka ce da ya fito daga asibitin ke cewa ai shi bai taba gane ashe wato miliyoyin kudi yake kansu kawai yake wada kan shi ba sai da ya shiga asibiti yaga fitsarin nan da yake zuwa yayi hankalin shi kwance ba wata matsala ashe wai ita ma kudi ne ashe yanzu in ka rasa ta sai ka bada kudi sannan zaka samu likita ya maka aiki akan ta to daga lokacin yake cewa shi ya ƙara gode ma Allah ba musulmi bane amma dai yake cewa shi ya ƙara gode ma Allah ya gane ashe ni iman da yake ciki ba kadan bane gashi Allah baka ji kaje abin da kaga dama har wani saboda lalacewa kida kida yake ji saboda dai yaga abin asal abin a free ba a biya to idan Allah ya taimake ka ka auna jaraba wanda Allah ya maka na talauci nawaye ka auna ta da arzikin da Allah ya maka da ni'imomin da ya maka to sai ka ga jaraba wanda Allah ya maka bata wuce ɗaya cikin 100,000 ko miliyan na ni'imomin da Allah ya maka ba kawai yau ka je kwanciya bacci ka iya baccin ka tashi ni'ima ce ko ba ni'ima bace ni'ima ce yau ga ruwan sama ya sauko kana da inda zaka je ka faki ko ɗakin ka ne ko ɗakin abokin ka ne kana dai da inda zaka faki ni'ima ce ko ba ni'ima bace ka je ka samu wanda ya je gona ruwan saman ya sauko ba gida gaba ba gida baya sai ruwan ya mishi duka ya taka duwa yana rawan dari kaga girgizo da Allah ya gantalar da shi ga gida har gida ai shekara da shekaru ana saka gida amma ba zai hana shi daga ruwan sama ba zai hana shi daga zafin rana ba gidan banza ke ne wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut kai ko Allah ya baka inda zaka dan rayi kai ko masallaci ka zo ka rayi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ga ruwa nan available ruwa dai wannan ruwa waye zai nemi ruwan sha ya rasa to akwai lokacin da zaka nemi ruwan shan ka rasa to a lokacin zaka gane muhimmancin ruwa muna magana da wani babban mutum babba ne a Abuja yake rayuwa yace ya taso daga gidan shi zai tafi wani anguwa yace kawai Allah ya jarrace ni da kishin ruwa yace hankali na ya mummunan tashi ni kawai na kwanci Allah yana son ya nuna wani darasi yace wallahi kishin ruwa ya kama ni yadda duk baka tsammani gashi babu ruwa a mota fa yake babu ruwa a mota yace gabaki ɗaya sai ido na ya fara kadawa yace yana da haddala yake da shi dala na America ba naira ba a aljihu yace wallahi ina fatan idan da zan ga wani ruwa zan dauki dala 100 in bashi ba 50,000 kenan ba dan ya bani ruwa insha aka nemi ne ruwa kasdar su aka rasa yace tafiyan da ya fasa kenan yace a gaggauta komawa yaje inda zai samu ruwan sha zai iya bada 50,000 a bashi ruwa roba daya ya sha yanzu dan Allah cikin mu wane ne nan ba zai iya shan lita 50 daga nan zuwa azhar ba in ya so ga bohol nan ga rijiyoyi nan ga ruwan sama nan Allah ya saukar mana ashe ni'ima Allah ya baka idan da Allah zai haramta maka ruwan to ya za a kwashe kenan kuma a ce baka mutu ba kai jama'a muna fa cikin ni'imomi bila ajrin ko da kake ganin wai ana talauci ana wane ne wannan bai ɗaya cikin miliyan na ni'imomin da Allah ya ba mu ba Allah ya baka hakurin da zaka tauna kashi kawai ka share ki ni'ima ce ko ba ni'ima bace kila kana da wata kaka in baka da mahaifiya kila kakan dan kashin nan ba za ta iya ci ba nama sai da danyi mata dambun shi ta tsotsa gishirin kawai in ta gama tsotsewa ko dai ta haɗiye ko kuma ta tofa hakorin da za ta tauna ma babu yau wanda aka haramta min shan rake an haramta shi jin daɗi ko ba haka bane rake wanzu ne ko a ce za ka balle rake kana jin daɗi a ce baka da hakorin da za ka sha rake ai an samu akasi ashe ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa to kuma wani hikima na addini shine yayin da kake godiya akan ni'iman Allah yayin da kuma Allah ke ƙara maka shi yasa sayyidina Ali yace abubuwa guda biyu godiya ga Allah yake haifarwa na ɗaya dai zai rike maka ni'iman da Allah ya baka, na biyu kuma zai karo maka ni'ima. Abubuwa guda nawa? Biyu. Ni'iman da kake ciki sai Allah ya tsare maka ita, sannan kuma sai a karo maka. Ka ci riba ko baka ci riba ba, a daidai lokacin da yake kuma butulci da kafirce ma ni'iman da kinyin godiya ga Allah ko ga mutane, na daidai zai sa ni'iman da kake tare da kai ya gushe, sannan kuma zai sanya Allah subhanahu wataala ya ki baka wata ni'ima saboda an baka jiya baka gode ba. To shi yasa sai annabi yake roƙon Allah ya bashi iko ya ta godiya, saboda in ya gode Allah zai ƙara mishi ko ni'iman addini ko ni'iman rayuwa. Akwai da dama da mutane da sun fada cikin matsalolin rayuwa saboda rashin godiya ne kawai. La in shakartum la azidannakum, to ba zai gode ba. Kuma dama mun ce godiyan nan kamar da mun karanta babin godiya ko mun karanta godiyan nan da zuci, zuciyanka tana karanta maka ni Allah ya yi min ni'imomin da yake ba zan iya kididdige su ba. Harshen ka ya rika furtawa, duk masoyinka ka rika gaya mai irin ni'iman da Allah ya maka mana. Wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith, ka faɗi, haka Allah ya ce. Eh, ba kowa za ka gaya ma ba, amma masoyinka na kusa da kai ka gaya mai ni'iman da Allah ya maka. Kai ani na gode ma Allah, Allah ya ban kaza, Allah ya ban kaza, Allah ya ban kaza, alhamdulillah. Sannan gaɓuɓanka kuma sai ƙoƙari su riƙa yin ma Allah ɗa'a domin ka nuna godiyanka akan ni'imomin da Allah ya maka. To idan kai wannan Allah zai riƙe maka ni'imanka kuma zai ƙara maka. In ka rasa ta, Allah zai ƙwace ni'iman kuma ya haramta maka wata a gaba. Ka ci riba ko ka faɗi? Ka faɗi. To shi yasa sai annabi na roƙon Allah, Allahumma inni ala zikrik wa shukrik, a ƙarshe sai ya ce wa husni ibadatika, ya Allah ka taimake ni gurin kyautata ibada gare ka. Kyautata ibada. Akwai mutumin da yake ba ilimi ne bai da shi ba, yana da ilimi, ba ibada ce bai yi ba, yana yin ibada amma biri-biri baga-baga, ba zai kyautata ibadan ba. Kuma wannan tafarkin na shedan din ita ce za ka riga ganin mutanenmu da dama suna kanta. Shedan ba zai bari su bi Allah ba, kila ba su roƙi Allah ba ne, ba su nemi taimakon Allah a kai ba. Ga mutum ya san cewa fa sallan nan ana yin ta a natsani, amma idan da zai rasa raka'a biyu a tare da liman cikin minti ɗaya ya kawo raka'a biyun nan, don Allah nan sallan na tsatsiya ce? Akwai natsuwa cikin wannan sallan? Cikin minti ɗaya kai raka'a biyu, kai Fatiha misali, kai ruku'u da zikiroranta, ka ɗago da zikiroranta, kai sujada da zikiroranta, ka sake komawa kai sujada da zikiroranta, ka miƙe kai Fatiha, ka sake yin haka kai tahiya, kai sallama ta cikin minti ɗaya. Kai kasan akwai ƙarya a cikin nan. Mutumin nan bai riba ci wa husni ibadatika ba, Allah bai taimake shi akan kyautata ibada ba. Akan wannan ne sai ka ga mutum ya sani ba bai sani ba, zai tashi sallah, kila ramuwan sallah yake yi, gashi a raka'a ta uku amma kana sahun farko ne idan shi na kanka, wani yana gefe can idan shi na kansa, wani yana gefen hagu dama nan idan shi na kansa. Don Allah wannan ya sami a inni ala zikri ko shukr ko husni ibadatika. Ibada yake yi amma ba ta cin ibada. Kai wani mahakallan sama yake yi wanda annabi ya ce ya ji tsoron kar Allah ya mai da shi jaki. Malamai suka ce abinda ake nufi da za a mai da shi jaki shine zuciyar shi ta zama irin na jakuna. Bai gane mai kyau ballantana yi ta yi, bai gane mummuna ballantana yi ta nisanta. Bai da kan gado, bai da natsuwa. Ya zama shi rubici ma bankorari. To shi ne sai ga mutum yana sallah, yana kalle-kalle, yana sallah baya ambatan Allah, tallan faga shi na yinta bai yi ambatan Allah, saboda mene bai ribaci wa husni ibadatika ba. Shi ne sai kaga an gama sallan farilla, mutum maimakon ya tsaya abinda sunna ta zo da shi, astaghfirullah, 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دقنني آت الكرسي يقول هو الله يفلق يناس يتي سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله اكبر 33 يتي كشهد لا اله الا الله. وانا بقى انا بتمنتي اكو بني زوا هدو to cikin sakan 30 ya gama kaf ya tashi ya fita gidan shi bai riba ci wa husnul ibadati kana shine zaga mutun yazo yana tasbihi bayan sallah yayi 33 ukun nan amma ko kwara dai ka tamami bai yi ba ne kan ta bada misali ne subhanallah me yake cewa kenan wannan kila kalmomin shedan ne dai ba kalmomin Allah bane alhamdulillah wani ka ganshi da charbi kaga inda yake jin charbin haka rasa to me yake furtawa bai sami husnul ibadati ka ba da aka yana ibada amma ya zama amilatun nasiba yana wahala amma na banza domin Allah bai karban irin wannan ibada Allah bai karban irin wannan ibada to haka za ka karbi ni a cikin ibadun mutane kaga wani yana ta sadaka amma ya bar haƙin wajibi ya koma haƙi na riya ya koma kuma babin riya ya wajaba wa ata dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil akwai makusanta dhal qurba akwai miskine akwai kaza to makusantanka mazumuntanka kuma makwabtanka suna da haƙi a wuyanka sama da kowa tukuna duk wanda yafi kusa da kai shi yafi haƙi a wuyanka amma ba zai ma ɗan uwan shi ba ba zai ma dangin shi ba ba zai ma makusantan shi ba sai ji san inda za a faɗi a ce yayi ba Allah ba mu aiki sai ji ta salwantar da ƙarfin shi bai riba ci wa husnul ibadati ka ga ibada yana yi amma ta banza dan ba za ta amfane shi ba kaga mutun yana azumi amma fa giba da yi da mutane a cikin azumin shi da kairayi ga ibada har ibada amma bai samu husnul ibadati ka ba kaga mutun ya tashi tafi aikin haji amma an cika rayuwar shi da bid'o'i ba zai iya yin wukhudu anni manasika kun ba sai dai ji abin da wayansu malaman shi suka gaya mishi kaje in kaje guri kaza ka karanta addu'a iri kaza an bashi wani kundi guda na zikirori da addu'o'i da kiran sunan shedanu wai zai tafi aikin haji ya je ya gama aikin hajin shi yayi mina yayi arafa yayi muzdalifa yayi jifa yayi dawafi yayi sa'i amma dinna banza to a bid'a bi sami wa husnul ibadati ka to haka ne idan ka auna cikin komi har a karatun alqur'ani mai girma kaga mutun ya doge yana ta karatun alqur'ani amma bai fa koya ba ba koya yayi ba ba wani malami ya koya mishi kwararre ya koya mara kawai shi dai kokarin shi ai yana da kokari na karatu to kun san misalin shi bari in dauki muku misalin ka dai san shadda shadda shine wurin banza ko wuri mafi kaskanci kana son a haƙa maka shadda sai wani ya zo ce zan haƙa maka amma ni fa ba wai na koyi haƙin shadda bane kawai dai zan baza kokari na ne zan sa kokari dan Allah zaka yi maka haƙin shadda wurin fa banza kenan shadda kashi kawai zaka rika zawa a ciki amma ce maka ni ba na koya bane amma dai zan baza kokari na gana haƙa maka shaddan nan waye dan Allah zai yadda wanda yake jin zai yadda da wannan ya nuna mun zai yadda to baka yadda ba kenan a haƙa maka wurin banza kashi za a rika zabawa shadda to tsaya shikenan yazo ya ce daki kake so a gina maka alhaji kace eh zan gina ashe ka iya gini yace ban iya ba ni ban koya ba amma dai in dai din daki ne dai zan yi kokarin gaske in gana gina maka dan Allah zaka yadda ba za ka yadda ba to mutun yazo ya ce maka mallan tafiya Kaduna zaka yi eh ga mota ban dai koya ba auto wai kun fuka ne wannan ban dai koya ba amma insha Allah ta'ala yau za mu kai shiga mu je kaga kudin motan ka ya huta dan Allah ne zai shige daga ba za ka shiga ba amma fa gashi ina da kokari wani na nan bai koyi karatun alqur'ani mai girma ba amma yana nan yana ganin yana ambatan Allah ne qur'anin da yake annabi sai ya rika karantar da sahabbai duk da kasancewa su larabawa danyu sharaf amma ka zai koyar da su alqur'ani shi ma sai da mala'ika jibril ya koya masa fa sallallahu alaihi wa sallam da ake koya mishin har ya ko ya koma ana fadi yana nemin ya rika maimaitawa yana bi Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu Allah ya bashi wani automatic license wanda cewa kai in ana karanta kawai kai shiru duk abin da aka karanta maka Allah zai nade maka shi a cikin tunaninka automatic ne kai aka baka amma mu fa sai aka ce muku ya khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku wanda ya koyi karatun alqur'ani shi wancin yana nan bai koya ba amma yana da kokarin karatu me yake karantawa shi ririta saboda babu husna ibadatik tunda annabi ma sai da aka koya masa sahabbai ma sai da ya koya musu to kai ba ajami ni kenan da kai ajamawa wanda ba mu da babu malam ko akwai dadun a cikin Hausa dadun babu ba mu da sadun ba mu da sa'un ba mu da zalun ga kalmo harfai nan da duk ba mu da su qur'anan arabiyyan ghayra bi iwaji qur'ani ne ga tantagarin larabci amma bai karanta bai koya ba amma akwai kokarin karatu to me yake karantawa kenan shiriri ta yake shiriri ta yake shine zai zo ko bin shi alhamdulillah rabbil alamin shi bai san bambancin hamdu da hamdu ba hamdu me ma'ana hamdu godiya me ma'ana hamdu mutuwa to shi tun farkon karatun shi bai kula da alhamdu ha'un bane ya zo ce alhamdu kamar yadda aka ce godiya ta tabbata ga Allah shi kuma ya nisanta wani abin mummuna zuwa ga Allah dan Allah nan zanubi zai samu kulada idan da yana koya ilimin shi bai kawo ba yana kokari sai Allah ya bashi hanzari amma bai koya ba kuma yana nan yana yi kuma har yanzu malamai suna nan a masallatai da makarantu suna karantar da alqur'ani amma ba zai je ba yana jin kunya amma shedan ya rufe mishi kunyin gidan lahira dan baka koya ba kake karanta ma Allah akwai wata bayan Allah tana son ta turanci ba ta iya ba sai ta zo sai take cewa wai tana son ta ce wani yana kilemin din shi dan kaza ne dan gari kaza ne sai take cewa shi wani yana embarrassing din shi dan gari kaza ne ka gani dan Allah kalmomin nan guda biyu sun ci karo da juna ko ba su ci ba to me kake tsammani in ka karanta mu Allah Qur'ani da irin wannan take cewa ai wani sister na ne wani ne wani miji ne sister ta ka gani ka dubi inda kalmomin suke cin karo da juna saboda rashin iyawa har akwai wani malami nan cikin malamai yana son yi abin da bai iya ba ya ga Malam Bakar gun shi ya iya turanci shi kuma yana son ya nuna shi ma kamar ya iya ba kuma bai iya ba yana faɗin addinin musulunci tamfarare ne addini ba famanin ne ba addinin musulunci tamfarare ne rashin iyawa to wannan ina baka misali ne a rayuwa to haka yake addini to musamman a cikin karatun alqur'ani mai girma a cikin littafin Allah dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Mu'ad bin Jabal ya rika karanta wannan addu'ar duk da karancin ta amma ta tattara alkhairi masu dimbin yawa na duniya da na lahira da haka ni ma a matsayin ku na masoya ina ba ku kyauta irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Mu'ad bin Jabal cewa kar ka yadda ai sallama daga sallah aka gama tahiyya ka gama tahiyyanka ka gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ai sallama ka karanta Allahumma inni ala dhikrik wa shukurik wa husni ibadatik malamai sun yi bayanin cewa idan liman yayi sauri yayi gaggawa wurin tahiyya to kana iya karantawa bayan an yi sallama amma asalin wurin su kafin ai sallama daga sallah ila an fahimta amma idan liman ya kasance yayi sallama da wuri kafin ka gama to kana iya bayan sallah din in kai astaghfirullah 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 allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram din to kana iya kai allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik sannan sai ka dora sai ka ci gaba da addu'o'inka to kuma kayi shi daga zuciyanka, ka rika gane sakon da ke karkashin sa, zuciyanka tana karanta maka abin da kake roƙon Allah, harshenka na furtawa, ka maida al'amarinka ga Allah, idan Allah ya taimake ka sai ga komai ya daidaita. To muna fatan Allah ya daidaita mana, ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya, kuma muna addu'a ya Allah, a inna ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وبارك على النبي الكريم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.